Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Niger. Kuna iya jin wannan shiri a yamaya gidan radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta tashoshin radio amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol FM da kuma Niyya. A yanar internet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci.
Tattaunawa aka yi da su waɗanda suke rike da su kuma Allah ya sa har aka sau kansu suka saki waɗannan professor guda uku na Jami'ar Maiduguri waɗannan mata kuma ka san
kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu kan sakin malaman Jami'ar Maiduguri su uku da wasu mata da Boko Haram ke garkuwa da su. Jimmai Ali tana tafe da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani ku saurari shirin jawaban dattije daga arewacin Najeriya na Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce kasar Isra'ila na da damar kare kanta daga takala. Wannan kalamun ya biyo bayan harin da Isra'ila ta kai kan muradun Siriya da Iran da ke cikin kasar Siriya a yau dinnan Asabar. Isra'ila abokiyar tafiyar mu ce ta fuskar tsaro a yankin. Kuma muna goyen bayan ta kare kanta daga barazana ga kasarta da jama'arta. A cewar mai magana da yawun headquarter tsaron Amurka tafiyan tagon Adrian Pankin Galloway wanda ya kara da cewa babu hannun Amurka a wannan harin. Yau Asabar Isra'ila ta mai da martani bayan kakkabo jirgin saman yakinta da aka yi yayin da yake dawowa daga wani harin da ya kai kan wasu muradin Iran da Siriya da ke cikin kasar ta Siriya. Tun da farko kafar labaran gwamnatin Siriya ta ce kasar ta mayar da martani game da abin da ta kira sabuwar takalla ta Isra'ila bayan da kasar ta Isra'ila ta kai mata hari. Mika hannun zumunci da kasar Koriya ta Kudu ta yi a gasar Olympic ya haifar da wani ci gaba a diplomasiyanci a yau dinnan Asabar, ta yadda har sai da aka gayyaci shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang. A cewar Kim, shugaba Moon ya bayyana aniyarsa ta ganin wannan ganawar ta yiwu ta wajen samar da yanayin da hakan zai faru nan ba da dadewa ba. Wannan gayyatar ta bude kofar ganawa a karan farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya hana fitar da martanin jam'iyyar Democrat ga takardar hukumar zargin hukumar bincike ta FBI da jam'iyyar Republican ta rubuta, mai cewa hukumar ta FBI ta yi amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba a yayin binciken zargin cewa kasar Russia ta yi katsa London a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. A wata wasiƙa ta jiya Juma'a, lauyan fadar shugaban Amurka ta White House, Don McGahn, ya ce Trump ya yanke shawarar cewa ba zai bayar da umarnin a bayyana takardar ta Democrat ba, saboda takardar na kunshe da wasu bayanan da aka ayyana a matsayin na sirri, kuma da wasu kuma batutuwa masu sarƙaƙiya. Hukumar bincike ta FBI dai bata ce komai ba kan takardar ta Democrat. Majalisar Dattawan Amurka na shirin fara wata shu'umar muhawara kan bakin haure daga ranar Litini. Muhawarar za ta kasance wata iriya saboda za a fara ta ne ba tare da ainihin takardar kuduri ba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ce za a bude muhawarar ce da wata takardar kudurin doka wadda babu batun bakin haure cikin ta. Daga baya ne sai 'yan majalisar su buƙaci a yi gyara wa takardar. A cewar Mitch McConnell, gyarar za ta tabbatar da cewa an yi adalci a 'yan muhawarar. Merit Jongen ta ƙasar Norway ta kafa tarihi a yau dinnan Asabar a wurin gasar Olympic na lokacin sanyin winta wanda ake yi a ƙasar Koriya ta Kudu. Ta kasance mace ta farko da ta sami lambobin yabo a tsawon tarihin wannan gasar da ba a taba gani ba, bayan da ta sake cin lamar azurfa wannan ce lambar yabo ta 11 da ta ci. Lambobin da ta ci sun hada da zinari 6 da azurfa 4 da kuma tagulla guda. Charlotte Kalla ta kasar Sweden ce ta fara cin lambar zinarin wannan shekarar a gasar tsere. Krista Pamukoski ta kasar Finland kuma ta ci tagulla. Jesse Dingin ta Amurka ce ta zo ta biyar a tseren, wanda babu wata Amurka ta taba yin haka a tarihi.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ibrahim Karimu sai Garba ya gabatar. Tumadalla dazu-dazun nan ne fadar shugaban Najeriya ta fitar sanarwar cewa kungiyar Boko Haram ta saki malaman jami'ar Maiduguri su uku da yan bindigar suka kama su a bara suka yi garkuwa da su. Ga Hassan Maina kaina da cigaban wannan rahoto.
Kakakin fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya mun karin bayani.
Malami zai tabbata cewa tattaunawa aka yi da su waɗanda suke rike da su, kuma Allah ya sa har aka sau kansu suka saki waɗannan professor guda uku na jami'ar Maiduguri. Waɗannan mata kuma ka san 16 ne lokacin da suka shiga hannun waɗannan 'yan ta'adda, kuma 6 daga ciki dama tun lokacin an kashe su, saura 10 ne da ransu. To waɗannan 10 ne masu ran su ne aka sake su. Yanzu haka da muke magana suna kan hanyar zuwa Abuja. Muna fata cikin dare na Asabar din nan za su iso Abuja don likitoci su fara duba su.
Yawa, to karin bayani da muke nema anan shine sojojin Najeriya sun yi gumurzu ne da waɗannan mayaka na Boko Haram?
A tattaunawa ne aka yi aka karbo su.
Idan ka ce tattaunawa ne, ɗan Najeriya za su su ji labarin su san cewa ko an biya diya?
A ni ba mun wannan bayanin.
Ba abin da aka biya?
A ni dai ban tambaya ba, kuma ni ba gaya mun komai dangane da shi wannan ba.
Koda na tuntubi kakakin jami'ar Maiduguri Farfesa Danjuma Gambo ya shaida min cewa su a hukumance har yanzu ba su da labarin an su ko waɗannan malamai na jami'ar tasu. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kusan karfe 4 saura minti 22, wato 10 saura 22 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 9 kuma saura 22 a Ghana. A diyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
madaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Rikici tsakanin manoma da makiyaya yaki cinyewa. Ana ta cacar baki kuma akan keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya. Jaridar Leadership ta yanar gizo ta buga labarin cewa gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje ya nuna takaicinsa akan kashe-kashen da ake yi, har ma ya gayyaci makiyaya a duk inda suke idan suna so su koma kanan dabo domin akwai isasshen wurin kiwo. Dama kuwa gwamnan jihar Bayelsa Sirikiya Dixon shi kam ya yi rawar gani domin tuni ya keɓe wa makiyaya wurin kiwo a jiharsa, inda yake cewa ya ɗauki wannan matakin ne domin
leaders should respond not by raising fear and alarm and creating hatred and promoting animosity in our land. No, that's not the right approach. The right approach is to solve the problem, go to the root cause of the problem, and deal with it there. That's what I've done. So in Bayelsa, I said...
Gwamna Dixon yace a duk lokacin da aka samu matsala, ya kamata shugabanni su dauki mataki ko kuma matakan da ya kamata. Ba su haddasa tsoro ko kuma kiyayya tsakanin al'umma ba. Ba abin da shugaba ya kamata ya yi ba. Hanyar da tafi dacewa shi ne a ɗauki dukkan matakan da suka kamata a magance matsalar. Ya ce abin da ya yi a jihar Bayelsa shi ne gano tushe ko kuma sassalar matsalar domin magance ta. yace ba zai bari a samu barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Bayelsa ba. A saboda haka, a yunkurin hana barkewar tarzoma tsakanin makiyaya da manoma, wannan jihar Bayelsa wato gwamnatin jihar Bayelsa ta ba da gudunmuwar hekta 1,200 na filin kiwo wa makiyaya. Filin ya kunshi dukkan abubuwan more rayuwa har da abatuwa. Yace a zahiri ma binciken da ya gudanar ya nuna cewa wasu makiyayan shanun ba nasu bane, wasu masu hannu da shunu ne suka ba su domin su yi musu kiwo. Matakin da gwamnatin jihar Bayelsa Sirikiya Dixon ya dauka kenan. To shin su kuma makiyaya ko kuma Fulani da manoma menene ra'ayinsu ne akan batun kebewa makiyaya wurin kiwo? Hakan zai sa a samu zaman lafiya a tsakanin su.
A sunana Alhaji Adamiyar Kutusun kuma manomi ne. Abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyin su da suke bi, kuma akwai tin akwai jambi akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo. Idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din, to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya. Inda makiyayi yake kiwo an nome shi, kuma ba shi da zabi, shi ma kuma mutumin kasan ne, babu inda zai je. Akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da Fulani suke bi sun riga sun nome. Saboda haka ba Fulani in zai bi kai da kake da gwananka da yake kan ka'ida da doka, an toshe kuma hanyar da yake bi, to in ya tashi biyu wasu gwananka dole sai ya yi maka da'adi. Dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe makiyaya. Kowane ba Fulani da yake a ƙasar nan a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwonsu da kuma inda suke zuwa kiwo. Kuma duka an biya nomi. Makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka ce a nan zai kiwo, kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai ƙare? Kiwo ba zai iya zanna guri ɗaya ba. Sai magana sai an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba. A dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba. Amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiwo ba za a zanna lafiya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President Kullen Allakatin Riyaras Association of Nigeria. Wato shugaban kungiyar da ake kira Kullen Allah na tarayyar Najeriya. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma. Kuma a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi, mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata, duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne. Amma abin da muke so tukunna kafin a yi sabi ainihin waɗanda muke da su gabatar grazing reserve a fara mayar mana su tukun. Dukkan wani mutum da ya mamaye wurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona, to gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na SSA da ƴan sanda, a bi da makiyayan wakilansu a fitar da garakuna a fitar da wannan wurare asalinsu yadda yake da tukunna. Domin duk abin da za a yanzu in ka ware wurin kiwo ma idan babu burtali, to shanun ba tsuntsaye ba ne balle su fukafukai su rinka zuwa suna kiwo suna tashi suna koma inda za su zauna. To babban buƙatar mu shi ne ainihin mutumai na da tukunna a tabbatar an sake raya su kowaye ya shige fita. Irin yadda jiga sai ta samu zaman lafiya aka daina faɗa a wuraren kirka san wannan. Ka tsina ta samu zaman lafiya suka faɗo da wuraren kiwo. Kamar jiga akwai inda ya shekara 40 an mayar gona an sake mai da shi wurin kiwo. Haka muke so a yi a duk tarayyar Najeriya. To in Allah ya yarda za a samu zaman lafiya.
Ni sunana Nathan Vande ne, ni dan TV ne. Ina noma sosai. Yanzu na yi noma ya kai shekara 20 yanzu nan na noma. Gaskiya dai yanda dai ina shawo magana na ce wai ba yanda za a yi a yi. Idan an yi an ce wai yanda dai federal government ya zo ya yi magana ya ce wai za a nema wuri wanda za a keɓe a ba ma manoma su yi noma a wurin. A kasashen waje ma haka ne ana yi. idan an yi wannan da aka ce wai katu koloni nan yanda Yahudu bai ya magana ya ce wai za a yi katu koloni nan shi manoma masu yin kiwon shanu nan za su keɓe wani su zo su zauna dai gaskiya dai za a iya samu zaman lafiya domin dai su ma za su samu ruwan da za su iya su zauna.
Sunana Umar Yahu Muhammad Jibbe. Wannan abu ne wanda ya kamata a yi, ina goyon bayan shi 100%. Saboda shi ne zai kara kawo mata zaman lafiya a ƙasa. Alfanunsa yana da yawa tun da kaga idan an ce dabbobi da ake ciwo ya san ba bai tsaya a kan Fulani kawai ba, ko tattalin arzikin ƙasa ma ana samun shi ta wannan hanya. Kaga cigaba ne wanda yake na gaba ɗaya, wanda yake ba Fulani ne da wannan ba Fulani ba baki ɗaya.
Sunana Alhassan Shaibu, wanda aka fi sani na da minista. A kan ra'ayin ni manomi ne, sannan kuma wannan shawara da aka kawo gaskiya ni na amince da ita, sannan wannan abu ya yi kyau saboda wannan shi ne zai kawo rashin fitina tsakanin manoma da makiyaya, saboda haka wannan abu ne mai kyau. Saboda haka yanzu makiyayi kaga ba zai shigo gonarka ba kawai ba gaira ba dalili ko kado shanihi su zo su ci maka amfani. Saboda haka ga kuma ga gurin su can gurin ainihin gurin da gwamnati ta ware musu, sai in har dai manomi yana gama noma, in ya gama noma akwai makiyayin shi wanda suke ko shi ma ba maki yana dan ba su shanu ko wani makamancin haka, ko kuma akwai mu'amala tsakanin su da su, zai iya kiran shi ya ce to wane gona ta na gama, saboda haka ka kado shanunka a cinye kara sauransu dai da su abubuwan da shinkafa. Saboda haka wannan abu ya yi kyau gaskiya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. A madadin wakilin sashen Hausa Asan Mai na Kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma, Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Zuwa gaida malamai masu yi magana ke cewa da na gaba akan san zurfin ruwa, ga shirin jawabai daga dattijan arewacin Najeriya. Ibrahim Almasi Garba gare ka.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mayar da shugaban hukumar inshorar lafiya Usman Yusuf bakin aiki bayan ministan lafiya Isaac Adewale ya dakatar da shi tun Yunin bara. Jami'un adawa 31 ta bakin sakataren UPN Abubakar Sokoto sun maraba ga muradin gwamnatin Buhari na kawo zaman lafiya fiye da batun yan siyasa na takarar 2019.
Yana shugabanci yana taimaka ma yan kasa, to ka taimaka mishi ya jidda wannan nauyin, in kuma ka ga ya kure ka zo ka faɗa mishi cewa ya kure ga wurin da ya kamata a gyara.
Ministan jirage ya ji ya ce shugaba Buhari zai takara 2019
idan aka samu akasi ba shi ne ba ya zo ya karɓi mulkin Najeriya ya ci gaba da shi a 2019, to za a samu matsala.
Musa Jigidado ya kai karar jam'iyyar APC kotu da bukatar soke zaben shugaban matasa na jam'iyyar a Gombe, da ya ce shi kansa ya tsaya takara amma ba a sanya sunansa a takardar zabe ba.
Ka cika form, an ce ka kawo agent amma a balfe ko babu sunanka.
Yayin da majalisar dattawa ta umarci kwamitin yan sanda ya samu bangaren gwamnati Otun Rikicin Benue kafin amincewa da rawado, gwamnati Lalon na Filato ya garan bawula gwamnatinsa. Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman da kuma mai martaba sarkin Tangale Malam Abdu Buba, wanda zai kammala jawabinsa yau. Ga mai martaba sarkin Das.
Alhamdulillah, akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu kanmu a ciki yanzu, musamman an san cewa population namu na karuwa ne, amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar al'umma da muke samu a cikin kasa, musamman yadda ake magana yayin talauci da sauransu. Talauci ya mana katutu a kasan, matasa babu abin yi, sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi, kamfanoni da dama suke daukan ma'aikata su rage wannan zannagari banza, ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da akai babu wuta na NEPA da zai powerin wayannan industries. To duka irin wannan shine sai ya zamana marasa aikin yi sun yawa. To duk lokacin da wani abu ya taso mumuna ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalila, to sai kaga ya je ya aikata wannan al'amari. To abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa Najeriya yawan su bai kaima yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar Najeriya. Population namu yayi outnumber number na security personnel da muke da shi yadda za su yi takin kiya na wannan population ne. To wannan yana daga cikin abin da yake addaba mu kware da gaske. Muna dai ba da shawari tsakani da Allah ba ita gwamnati da tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki, a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauki na rayuwa. Insha Allah mutane suka samu abin yi. To duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro insha Allah zai sauki saboda mutane sun zama engaged. To wannan muna ta bada shawari masu gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari. A yadda ake almundahana da sama da fadi da kayayyakin al'umma, babban sa dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari ya zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zamana a ci an dauki mataki yadda zai zanto na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba.
Shi ko mai martaba sarkin Tangali cewa yayi
dangane da batun makiyaya da manoma, dole ne a zauna tare. Idan ko in za a zauna tare, manoma suna nasu, makiyaya suna nasu. Yanzu ma manoma sun dawo suna kiwo, makiyaya ma suna noma. Saboda haka dole ne wajibi mu zauna tare. A idan wani ya bata ma wani abu, to a zauna. Akwai daga mai anguwa, akwai dakaci, akwai hakimi, har ga sarki yanka, a daidaita al'amuransu. Dole ne a zauna tare. Amma idan aka ce wannan wani ya bata ma wani rai sai a fara fada, to ai gera babu. Dole ne a samu a gera a zauna tare. Idan mun gane yawancin makiyayan da sun dawo sun zo sun haɗa fitina, bayan kasa bane yanka sa ba za su yadda a yi ta wannan abu ba. Saboda haka ina kira a bambance tsakanin wayannan, kuma gwamnati ta shigo ta magance wayannan da ba yanka san ba. Idan ba ta yi haka ba, to za a yi ta yin rikici. Dole ne a bambance, kuma gwamnati ta yi aiki. Bai kamata ana ta kisa ana gani ba, aikin gwamnati ne. A gaskiya abin da muke faɗi, muna so ne a zauna lafiya. Ko da wayan da za su zo su zauna din ko bayan kasan ba, in ba su zauna lafiya alhamdulillah shi kenan. Game da matasa, a kula da batun makaranta, a tabbata matasa sun yi makaranta. In su ko sun yi makaranta nan, a tabbata sun sami abin yi. Domin idan an bar su haka, kaga za su yi su shiga suna shaye-shaye, waya ne, igiya ne, wiwi ne da sauransu. Amma in an sa musu wani abin yi, bude su makarantu na sana'a na hannu, wanda sun gama sun sami abin yi, to zai rage wayannan abubuwa sosai. Idan an ce za a bar su haka, shi ya sa ake samun cewa matasa sun kama wasu mutane suke sai an ba su kuɗi, sai an yi menene. Abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar nan, musamman ba za ta yiwu ba idan mutane suna taɓa abin da ya zama na gwamnati. Dole ne ta tsare abubuwan da ya shafi hakkin gwamnati na kudadenta, shigan kudinta, fitan kudinta. Wannan hakkin gwamnati ne, ta tsaya, kuma mutane dole ne su tsaya su ga cewa sun taimaka ma gwamnati, don ita gwamnati ta kadai ba yadda za ta iya ta yi, jama'a sai sun taimaka mata ta wajen haddana abubuwan gwamnati. Idan ba haka ba, kasanmu nan an ba za ta sami cin gaba ba idan wasu suna duba cewa su za su iya su ita daukan kudin gwamnati su yi amfanin kansu da shi ba na gwamnatin ba. A taimaka ma gwamnati, gwamnatin ya gama abin da yake yi, in ya gama a ga menene ya kamata gwamnati ta samu kowane shekara don ta san irin yadda za ta sarrafa abin da zai zama da amfani ga jama'ar ƙasa. Idan ba mu yi haka ba, mun ba mu taimaki gwamnati ba, to ba zai yiwu ba mu zauna muna zargin gwamnati kudin kai yadda zai yiwu. Saboda haka ina kira da babban murya mutane su haɗa kai da gwamnati domin ƙasarmu ta sami kudin da za ta sarrafa kanta. Mu guje ma wayanda za su tafi da kudin gwamnati a hanyar da ba daidai ba, mu guje musu, kar mu yadda, mu ba da haɗin kai da su.
To jama'a, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Ta gaida malamai, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 4 saura minti wato 4 da yan kai ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aike da sakon fatan alkhairi ga 'yan wasan ƙasar da ke fafatawa a gasar wasannin motsa jiki na kankara a shekara ta 2018 a ƙasar Koriya ta Kudu. A wata sanarwar sakon mai dauke da sa hannun hadimin shugaban ƙasar a sha'anin watsa labarai Garba Shehu, shugaba Buhari ya yaba wa kokari da dagewar 'yan wasan na Najeriya wanda ya kai ga daga tutar ta Najeriya a irin wannan gasa karo na farko a tarihi. Wannan ne karon farko da Najeriya ta sami wakilci a gasar, wacce kuma a karon farko adadin kasashen nahiyar Afirka a gasar ya kai har guda 8 tare da jumlar adadin 'yan wasa 13 bayan Najeriya da Eritrea da ke shiga gasar karon farko. Sauran kasashen nahiyar ta Afirka a gasar su ne Afirka ta Kudu da Ghana da Morocco da Madagascar da Togo da Kenya. Ana ta'allaka karancin 'yan wasan kasashen Afirka a gasar ne saboda yanayin zafi da nahiyar take tattare da shi, tare kuma da rashin dusar kankara. A fagen kwallon kafa kuma, hukumar kwallon duniya wato FIFA ta haramta rike sandunan da jama'a ke daukan kansu hoto da wayar salula a lokacin wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a wannan shekara da za a gudanar a kasar Russia. Hukumar ta FIFA ta ce ta dauki matakin ne bisa kudirin da take da shi na magance shiga da duk wani nau'i na makami a cikin jama'a a filayen wasa, duk da yake sandar na da matukar amfani ga 'yan yawon bude ido da masoya 'yan kwallon kafa wajen daukar kansu hoto, to amma hukumar na ganin ana iya amfani da su a matsayin makamai. A Ingila, kwallo daya da Harry Kane ya jefa ce ta bambance tsakanin Tottenham da Arsenal a wani karon battar karfe na wasan gasar Premier a yau. Tottenham da ke karbar bakuncin gasar ta sami jefa kwallon ne wanda ya bata nasara a minti na 49 na wasan, to sai dai ta yi aiki tukuru iya tsawon lokacin wasan domin kare galabar tata sakamakon yunkuri da Arsenal din tayi na ganin cewa ta farke cin. Yanzu haka dai Tottenham din ce ta uku a teburin gasar ta Premier da maki 52, yayin da Arsenal ko take ta shida da maki 45. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Masu sauraro baki dai kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai a mana aikin gafara, ba za mu samu damar kawo muku takardun labaran duniya ba. Kamar na madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanta labaran duniya, sai kuma Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma John Ellison da ya rika masa injiniya. A nan ne Sahabu Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku, sai can da asubahi da ikon Allah za ku ji sabbin shirye-shirye ciki har da zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamin nan, a zama lafiya.